وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اجي من بياني كان صفات الله يا عندما كتبت دچوا صفوفين ubangiji sune ainihin zatinsa zatin ubangiji guda daya ne kuma sifofin sa dukkanin su sune ainihin zatinsa ba su da samuwa mai zaman kanta dukkanin su sifofi ne da ubangiji wanda yake zati daya ya siffantu da su ba kamar yanda ash'ariya suke ganin cewa suna da sifofi wanda suke daban a cikin duniyar samuwa wanda samuwar su ta bambanta kuma take daban da ta ubangiji abinda muka ce zai kai zuwa ga kididdigar zati wanda yake koma zuwa ga natija mummuna sosai na sanya ubangiji a baban tarayya koda ko mun ce suna koma zuwa ga ubangiji baya kore kasancewa su a baban tarayya mun ga kuma yanda hatta sun fishi kamala domin kamalar sa tana samuwa ne sakamakon samuwarsu wannan shine mafi munin abu to mun kuma ji maganar amirul mu'minin imam ali alaihi salam game da sifofin ubangiji cewa dole ne a kore masa sifofi irin wa'annan kuma dole a kore masa sifofi khabariya da ma'anar yanda mushabbaha da masu kawo ilhadi cikin sifofin sa suka jingina masa na daga idanu da jiki koda ko su wasu sun yi dubara sun ce ba irin namu bane domin dukkan wani abu yana da fuska amma ba irin tamu ba da wani daga cikin kiristoci da yaje daga cikin imamai alaihi assalam yace mishi a wani bangare fuskar ubangiji take yana tambayar shi game da ainihin fuskar ubangiji sai sa ya kunna wuta ya bashi misali da abin da yake iya gani domin ya nuna mishi cewa ubangiji baya kama da sauran halittu sai sa aka kunna wuta sai ya ce nuna masa fuskar wuta sai ya ce ai duk ko ina ka ce fuskar ta ce to fuskar ta ce saboda haka sai wannan imami alaihi salam ya ce mishi haka ma ubangiji fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah domin yana masa ubangiji na ko ina sai kusanto masa da misali da abin da yake mahsus wato abin da yake iya gani wanda muke cewa mahsus wato abin da ake iya riskarsa da maruskai na gani to mun ga yanda al'amarin sifofi ya kasance akwai bayanai wanda suka shafi sifofi da muka ce sun rage ajiya idan mai kokonto ya ce mana ai lallai ba makawa su ubangiji hadisai da ayoyi masu daraja sun zo suna cewa Allah yana da sifofi da sunaye kuma hadisi ma ya ambaci sifofinsa cewa sun kai 99 wato sunayen sun kai 99 yaya za ku ce ubangiji sifofinsa su ne ainihin zatinsa cewa abu guda ne da zatinsa bayan gashi yana da sifofi da sunaye har guda 99 to amsar da zamu ba mai wannan shubha da ya kawo shine na daya kukan ku kun ce wayannan sifofi wayanda suke da samuwa mai zaman kanta wacce take daban da samuwar ubangiji kun ce guda 7 ne wayanda kuke ganin da za a yi hijabi mutum zai iya ganin su kamar yanda kuke ganin za a iya ganin ubangiji haka su ma kuke ganin za a iya ganin su to wayannan sifofi da kuka ce guda 7 na daya dan me yasa ba ku ce 99 bane da adadin sunayen ubangiji da hadisi yazo da shi kuma ku ce ba su da iyaka da adadin sunan ubangiji domin irfani ya tabbatar da tarkibin sunan ubangiji ba shi da iyaka iyakacin inda mutum ya tasawuri sun wuce haka wasu ra'ayin sun kawo sunan ubangiji guda 1000 kamar da'ul joshan ta zo da sunan ubangiji kusan guda 1000 ne to don me yasa ba ku ce wa'annan sifofin imma 99 bane imma 1000 imma ma ba su da iyaka bisa takarir daban-daban bisa mahanga daban-daban dida duk kowace mahanga tana da yiwu ato ana iya karbata mana ba ta rushe waccan mahangar ba a wata marhala 99 a wata marhala za ka ga ruwaya ta zo 1000 a wata marhala kuma takari na malamai tarkibin suna yi da adadin halittu ba su da iyaka to wannan bangare da yake nan wannan amsa bangare na biyu na wannan amsa shine duk yawan sunayen nan dukkaninsu suna koma zuwa ga ma'ana ne da muke ce mishi mafhum dukkaninsu suna koma zuwa ga ma'ana da muke ce mata mafhum saboda haka kamar yadda muka ce Ali mai kwazo mai ilimi mai hankali mai tunani dukkaninsu suna nuni zuwa ga abu guda ne a waje shine wannan Ali shi yake da wannan sifofi bayan da za a yi maga mai kwazo mai ilimi da mai hankali daban ga su ga kuma Ali haka ma sifofin Ubangiji in sun wuce 7 in sun kai 99 sunaye in ma sun kai bila adadin ne dukkaninsu suna ishara zuwa ga abu guda ne a zahiri a fili abu guda ne wannan ma'ana din ta zo ne sakamakon sassabawar ma'anonin wannan kamala da aka jingina masa idan aka jingina masa kamalar ilimi ba shine ma'anar kamalar kudura ba iko kudura ba shine kamalar rayuwa ba da yake da ita rayuwa ba ita ce kamalar ji da gani da magana da sauransu ba to dukkanin wa'annan suna da ma'anoni daban-daban shine ake cewa mafhum idan an duba alamul mafhum za mu ga suna da bambanci amma idan mun duba alamul mustaq da ake cewa waqil aini ko ainiya wato hakikanin samuwa ta fili ta zahiri samuwar Ubangiji abu guda ne saboda haka Ubangiji shine ilimi shine iko shine rayuwa shine dukkan wata kamala da mutum yake saurawa kuma dukkan wannan kamaloli sun gangaro ne daga gare shi wanda shi ya ba halittu wannan kamaloli kamar yanda mutumin da yake waje abin halitta ne na Allah misali dauki Ali dauki Zaid sai ka nuna shi ka ce wannan Zaid abin halitta ne na Allah abin sani ne gun Allah abin iyuwar ayi shi ne gun Allah wato Allah yana da ikon yin sa amma a fili ba za mu ga wannan Zaid cewa ga shi daban ba ga abin sanin Allah daban ga abin ikon Allah daban ga abin halitta Allah daban a shi wannan Zaid shine abin halitta kuma shine abin da Allah yake yi ikon yin sa kuma shine abin da Allah ya nufin yin sa kuma shine abin da Allah ya halitta to kamar yanda a wannan janibi abu guda ne yake siffantuwa da abubuwa daban-daban haka ma Ubangiji subhanahu wataala komai yawan sifofinsa abu guda ne shi sifofin nan suna nuni zuwa gare shi to Shehul Ash'ari ya sake kawo wani shubha bayan wannan shubha kamar yadda ya kawo a cikin littafin shi Al-Luma da yake cewa idan da ilimi shine Allah ilimi ainihin Allah iko ainihin Allah to da mutum zai iya cewa ya ilimin Allah maimakon ya ce ya Allah ya kudura Allah maimakon ya ce ya Allah saboda haka shi sai yake cewa idan an ce ya ilimin Allah ko ya ikon Allah yana nufin ikon nan daban Allah daban kuma ikon nan ba shine Ubangiji ba kuma wannan nufi kudura ilimin nan ba shine Ubangiji ba to abinda zamu duba a fili shine tun farko Ash'ari kai gine bisa abinda ka imani da shi ne amma ba abinda zai hana mutum ya ce ya ikon Allah ya nufin Allah ya karfin Allah amma kuma fadin su cewa ya karfin Allah ya ikon Allah ya ilimin Allah ba yana nufin ga wani abu can ilimi daban ba wannan kuma Allah daban ba yana nufin can ga wani kudurar Allah daban ba Allah kuma daban idan ka ce haka sai zamanto still ka maimaita abinda dai muka baka amsa ne baka ce baka zo da sabon abu ba still ka maimaita abinda muka baka amsa ne cewa ilimi da kudra da sauransu dukkaninsu sifofi ne na Allah ba su da samuwa ta zaman kansu wanda yake da suna da samuwa ta zaman kansu da kame da Allah abin ke diddiga da ga zamanto ma'dud idan ya zama ma'dud shikenan sai zamanto yana buƙatar mai kammala shi saboda zai kasance yana da mabihil ishtirak jins da mabihil imtiyaz fasl wato abin da yayi musharaka da sauran halittu da kuma abin da ya bambanta da sauran halittu sai tashi da yana buƙatar mai kammala shi saboda shi ba kamil bane sai tashi ba ubangiji ba shikenan da so da haka idan ka ce ya ilimin Allah kana iya cewa ilimin Allah sai mi ya ikon Allah ya kudrar Allah ya zatin Allah shine duk dai abu guda ne ubangijin nan dai shine kake kira da sunaye daban-daban da yake da suna kamala da sifofin shi na kamala da jalala da jamal shi yasa ma batun da yake cewa shi yasa ma idan da zai yi mutum ya ce ya ilimin Allah ka gafarta min kai min rahama ya ilimin Allah ka arzuta ni wannan idafa ce bayaniya ba nawa ba mana ya ilimin da yake shine Allah ya ikon da yake shine Allah ya kudrar da shine yake Allah kamar da yanda zaka ji ana gaya ubangiji kalmomi daban-daban a ce mishi ya adalci ya hikima hatta da yaran larabci na da wannan sai ka ji sun ce wani adalci ne aliyun adlun ali adalci ne misa za a ce ali adalci ne mana ali ya siffanta da adalci 100% ainihin adalci ne yake da shi so da haka idafa ce bayaniya ba wani abu ba idafa ce wacce take makuliya ba wani abu ba to idan mun duba dukkan iskalolin da shi ash'ari ya kawo a cikin littafin shi al-luma da kuma al-ibana ko al-ibana da kuma mai abin da littafin al-muwaqif wanda yake ya kawo dukkaninsu za mu ga duk suna kuma yaza ga wannan asali ne dan haka ba za mu tsawaita lokaci ba wajen kawo su abin da muke so shine a fahimci asalin abin da muke so mu ce dangane da ra'ayin mabiya ahlul bait da aka fi sani da shi'a imamiyya dangane da koyarwar ahlul bait da nazarinsu mahangarsu game da sifofin Allah haka nan za mu ga cewa shi ne da ainihin abinda mu'tazila yawanci suka tafi a kai na'am an samu wasu mutane da suka tafi a game da sifofin Allah da wasu ra'ayoyi wanda yake ban so in kawo su amma a gurguji zan kawo su saboda ba mu san kawo abin da yake kuma daga baya za mu nemi dokar lokaci da yau a kansa wasu sun tafi akan cewa daga cikin mu'tazila musamman ma dirar dan amru akan cewa sifofin ubangiji dukkaninsu salbiya ne wannan sabon bahasi ne daban wanda za mu yi shi a gurgujinsu wato yayin da mutum yake cewa al-alim masani ne al-qadir mai iko ne ma'ana yana cewa ne ba mai jahilci bane ba mai gajiyawa bane ba yana tabbatar da ilimi da iko ga ubangiji bane a'a yana tabbatar da rashin jahilci da rashin iko izuwa ga ubangiji ne to wannan magana ta Dirar bin Amr lazimin maganarsa wato abinda maganarsa za ta kai izuwa gare shi shine mummunan lamarin nan na cirewa Allah sifofin kamala sai tashi bashi da kamala amsa ta farko kenan domin idan ka ce al-alim ba tana tabbatar da ilimi bane ba ana tabbatar da cewa Allah yana da ilimi bane a ana tabbatar da cewa Allah ba shi da jahilci, ko kuma idan aka ce alƙadir ba ana tabbatar da cewa Allah mai iko bane, ana tabbatar da cewa Allah ba shi da gajiyawa. Idan an ce al-murid mai nufi, ba ana tabbatar da cewa Allah yana da nufi ba da mashi'a na yin abin da ya ga dama, ana tabbatar da cewa Allah ba abin tilastawa ba ne, ba mai iya tilasta shi. To dukkan wannan maganganu za mu ga a zahirinsu tun farko sun ɓace, sun lalace, domin a matakin farko suna cire kamala daga Allah, sai zamantu ya tashi ba ilimi, ba gajiya, ba iko, ba nafi, sai dai kuma ba shi da jahilci, ba shi da gajiyawa, ba shi da tilasti, ba shi da mai tilasta masa. To amsa ta farko kenan da za mu ba shi, cewa wannan ya lizimta mana cire kamala ga Ubangiji subhanahu wata'ala. Abu na biyu shine ya kai birar, da za mu ce maka menene rashin jahilci, me amsaka za ka ce mana ilimi, me rashin tilasti za ka ce mana zaɓi da nufi, me rashin gajiyawa za ka ce mana kudura, wato ƙarfi ko iko. Wannan kenan ya rusa maganaka ta cewa babu waɗannan sifofi, domin idan aka ce an yi salb-salb, wato abinda ake cewa negative-negative, abinda zai ba mu shi ne positive. An yi salb-salb ijabun, idan ka ce Ubangiji bai kasance ba mai gani ba, ma'ana kana ce Ubangiji mai gani ne, Ubangiji bai kasance ba mai ji ba, wato kana ce Ubangiji yana ji kenan. Ubangiji bai kasance ba mai nufi ba, wato kana ce ba mai abinan tilastawa ba, ba mai ilimi ba, wato Ubangiji yana da ilimi, ba abin tilastawa, wato ma'ana yana da nufi, ba mai gajiya, ma'ana yana da iko. Ubangiji idan aka yi salbin naqsu da gare shi, sai zamanta ya samu kamala. Wannan kuma hakan, duk sanda ka yi naqsin, ka yi salb-salb, to shi kenan ka sami kamal, ka sami ijab. So da haka idan ka ce zaidun laisa bi'a'ama, laisa negative ne, a'ama ma negative ne, makaho negative ne, sai dai negative ne da siga ijab. Da yawa mutane wasu wayanda ba su sha calculation na tunani ba, ba su sha calculation na hankali ba, sun dauki irin kalmomi irin wayannan kamar ijab ne, bayan salb ne, kurumta salb ne, tilasti salb ne, domin salbin kamal ne. Idan aka ce makaho shi ne wanda baya gani, shi kenan ma'ana salb ta tabbata, salbul ijab. Sadaka laisa bi'a'ama ba makaho ba ne, laisa salb ne, a'ama ma salb ne. Saboda me? Saboda salbul ijab ne shi ne salb. Idan kai salbin ijab zai baka shi ma negative, kamar yadda in kai salb-salb zai baka positive. Wato negative-positive zai baka negative, domin ka yi salbin abin nan, amma negative-negative zai baka positive. Abu negative-positive zai baka negative, negative-negative zai baka positive. Wannan doka ce ta hankali, ta mantik. Saboda haka idan muka ce Ubangiji ba makaho ba ne, ma'ana salb-salb. Don haka dukkanin waɗannan sifofi da dirar ya tafi akan cewa ba su da ma'ana sai salb-salb, suna sake koma zuwa ga asalinsu ne, zuwa ga ijab. Saboda haka al-alim, Ubangiji masani, idan ka ce ana nufin laisa bi jahil, sai maka tambaye ka menene ma'anar laisa bi jahil, zaka ce mana alim shikenan ubangiji ya koma shine alim na uku wato ɗaya daga ciki shine bayan cire kamala da kuma kasancewar shi yana koma zuwa ga kamala dalili na biyu wanda za a tambaye ka ka ba kanka amsa ka rushe abinda kai kace kai imani da shi ya dirar na uku shine idan ka cire Allah dukkan wannan ya tashi bashi da komai ya kai ma ga ubangiji ya samar da mutane ya ba su ilimi me ya maka ga hikima da ilimi da nufi da kudura da dukkan kamala a cikin halittarsa ya zai mai wannan samuwa mai wannan halittu mai wannan kamaloli sai mu cire mishi ainihin kamala wala Allah ya yi gudun cewa kada ya kamanta Allah da bayi saboda haka sai ya cire masa ilimi da ya yi gudun wannan sai fada mafi muni sai mu ce mishi dirar duk sanda aka ce Allah mai ilimi ne ba ana nufin irin ilimi namu ba dan haka ba ma'ana ka cire masa ilimi domin gudun kaka kwatanta shi da mu sai a ce Zaid malam mai ilimi ne ubangiji ma mai ilimi an kwatanta su kenan ba haka bane ilimin ubangiji zatin sa ne ilimin Zaid ba zatin sa bane Zaid wata rana zai koma jahili hasali ma ilimin da Zaid yake da shi ba mamaki ya tashi kuskure misali ilimin da Zaid yake da shi na cewa arwala wanke kafa za a yi kuma har Zaid ya mutu yana wanke kafa wa ya ga yau Zaid daidai ne wanke kafa shin Zaid baya ganin wala Allah ba haka bane wala Allah ma Zaid ba shi labarin akwai abin nan hukunci shine shafa kafa wanda Qur'ani da ruwayoyi ingantattu suka tabbatar da shi siran manzo ta tabbatar da shi cewa ana wanke kafa tun lokacin ana shafa kafa a rola lokacin manzo da Abubakar da Umar sai lokacin Uthman bin Affan aka kirkiro arwalar wanke kafa kuma dan haka ne Bani Umayya suka yi kokari suka karfafi wanke kafa kuma shafar kafa yana iya yiwuwa ka rasa rayuwarka a wancan lokaci saboda gwamnatin Umayyawa kamar yadda Hajjaji ke cewa Allah ya umarce ku da ku shafa kafafunku amma na umarce ku da ku duk wanda ya wanke kafa zai zo kafa ya wanke ta wane ne isa ya saba to Zaid yana da ilimin cewa shafa kafa bai da ilimin shafa kafa Zaid tunda ilimi ba zatin sa bane ilimin da yake da shi yana iya tabbata sai zama kuskure amma ilimin Allah ilimi ne wanda yake ainihin zatin sa takwinan zatin sa ne a halittarsa zatin sa ne a samuwarsa ba halittarsa na mimanci halittarsa da ma'anar samuwarsa ba kuskure zatin sa ne a samuwarsa dan haka baya kuskure assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa sallallahu ala muhammad wa ali baiti at-tayyibin at-tahirin